أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. Waɗannan ayoyi kamar yadda aka ji su ne ayoyi na ƙarshe na suratul shura ko? A ci akwai wa amurin shura bai nan? Na jin akwai ko? To su ne ayoyin ƙarshe waɗanda suke yin bayani akan yadda rabe-rabe na wahayi yake. Wahayi iri nawa ne? Abubuwan da ake kira wahayi guda nawa ne? Shi kuma wahayi ɗin wanda ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam iri nawa ne? To sannan kuma mu ji irin yadda ayoyin ƙarshe suka ba da labarin akan cewa kuma komai a ƙarshen ƙarshe dai duk abin da aka yi a ƙarshe dai ga Allah subhanahu wa ta'ala ake komawa. Karanta lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yuhibbu liman yasha'u min asa wa min sha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukuran wa ina wa jama'a yasha'u innahu alimun qadir. Ko to sai kuma sai jamu na ce da kokolwa ta kamar bacci ne kai ne kace da farko abinda ka ja da farko eh kuma kana libashir wato bai kamata libashir ga wani mutum ba an yi kallimin Allah illa shine ko kuwa Allah yayi magana da shi gaba da gaba ba illa min wara'i hijja sai dai min wara'i hijja ya zama akwai hijabi tsakanin su yayi magana da Annabi Musa alaihi salam amma kuma akwai bishiya ba sai dai muryar Annabi Musa kawai ake ji shi Annabi Musa sai dai muryar Allah yake ji amma baya ganin Allah din wato Allah ta'ala baya magana da Annabi haka gaba da gaba ido da ido illa min wara'i hijab sai dai ta bayan hijabi haw ñu sunna rasula tay hiji akane ko naam e ko kuma ya ay ko wani annabi fa yuhi yi yayi wahayi bi iznihi ma yasha e da akwai wahayi na ilhama irin wa auha ila an-nahl wa auha rabbuka ko ila an-nahl an takidhi min al-jawarib kaga wannan kwaro ne ma zama ne amma Allah ta'ala yayi wahayi to wannan wahayi ne na dabi'a na ilhama wa auhayna ila ummi musa an rabbi shi ma wannan wahayi ne na ilhama ba annabi aka aiko ya zo ya ce da ita cane kaza ki ce kaza ba ko ki yi kaza ki kaza ba wannan wahayi ne kawai wanda ya kasance na wato ilhama to akwai kuma wani abu wanda Allah ta'ala zai nuna mutum a mafarki akwai wahayi kaman annabi Ibrahim alaihi salam yanka ɗansa ba wai mala'ika aka aiko ya ce Allah ta'ala ya aiko ni ya ce ka yanka ɗanka ba a mafarki ya gani kuma mafarkin annabawa gaskiya ne inni ara fil manami anni azabuka fanzur ma zakara قال يا أبتي فعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الساجرين فلما أسلم وتله للجبين ونادينا وأن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجي الموسم سيد إكامة الناس النبي إسماعيل زي ساوك آي ينكا ينس أمان ما يا ينكاشي أحيثنا أنجيني أنكاو مسا rago na aljanna to shine sai Allah ya kira shi ki ce ka sadaqata ru'ya inna kazalika ko kazalika najil musu hakika ka gaskata wannan ru'ya da kai kaga ru'ya ce ba mala'ika aka aiko ba dan yayi a bacci amma kuma da yake mafarkin annabawa gaskiya ne abin da ya kan ji ya fi kowanne hadari ya fi kowanne muhimmanci yanka mutum mutum din ba ma ɗansa amma kuma a mafarki wannan wata hanya ce ta wahayi ai dukkan annabawa ma ba wahayi ake musu ba wanda ake musu wahayi din ul azam ne kawai guda biyar da muka faɗa a can baya shari'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha والذي أوحينا إليك بيكنا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى جير سوني أول الأزم سوني كوي ملائكة يكي زوا أكي أيكو ملائكة يزو يجيع موسى صافان الله أما دو سورة أما فريكي سكيجن سورة هكا illa wahayin sai dai kasance wahayi aw min wara'i hijab ko kuma ya zama akwai hijabi kamar yadda annabi Musa alaihi salam yayi magana da Allah amma akwai hijabi akwai bishiya a tsakani ayi musul rasula wani shine wahayi ko ya aiko manzo kamar mala'ika jibril ko wani ayyuhi bi iznihi ma yasha shi ya sanar da shi ya gaya masa ma ya sha abinda Allah ya ga dama bi iznihi ko kuma ya gaya masa abinda ya ga dama mala'ikan bi iznihi amma da iznin Allah ne ko alim hakim ne ko madaukaki ne a dukkan al'amuransa hakim ko mai hikima ne babu wani abu da Allah ta'ala yake yi wanda babu hikima a ciki kowanne irin abu ka dubi mutumin nan wanda yake ciwon kafa ai ya taba ganin buzuzu ya ga buzuzu ya daga yake to wannan madewa to dai Allah masu halitta wannan kuma me yi amfanin wannan ya dubi yadda yake shi ba kyau ba shi ba kyan kama ba, shi ba kanshi ba, wari ma tsoyi ma yake, saboda ba shi da ci maka, sai dai kawai tashi kawai, babban abin da ya fi so kenan, har ma yana ɗauka tashi kamar wato amaryarsa ce. Saboda haka wannan yana ganin ba wani abu ne mai amfani ba. To amma kuma sai Allah sai ya tsora masa ciwon kafa, ciwon kafan da dukkan likitocin duniyar wannan zamanin suka kasa warkarwa da shi, su ma gane ma me ye sanadiya ma suka kasa. Saboda haka dai aka haƙura, likitoci sun yi, maganin gargajiya an yi, malaman sun yi, shehunan sun yi, san ciwo sai ƙara gaba yake, sai ran nan sai ya ji dan magoriya yana ta irin masu tallan nan, sannan maganin gargajiya haka ne, yana magani a sai magani ga dan mai gani, sai shi a kirawo wancan. To babban mutum ne sosai fa, sai mutane suke yanzu ranka da yanzu duk likitocin nan na duniya waɗanda suka kasance ƙwararru sun yi, sun gaji sun bar ciwon nan, amma ka ji mai tsalle akan titi sai ku dai kirawo shi, a rashin kira karin bai bai aiki ba. Kowa akwai nasu kokarin, shi kuma ba a san irin nasa ba, a dai kirawo shi. Aka kirawo shi ya zo ya duba kafa, ya duba kafa, duk mutanen fa sun rena mutum, wato Allah Allah suke yi shirminsa kawai ita ce. Ya duba kafa, ya duba, sai ce a nemo zuzuzu. Sai mutane kamar su cinye shi zuzuzu, a taji ka gaddada da manyalla abinda muke gaya maka yanzu magani da zuzuzu, likitoci ma duk magunan da ake ta sha, an yi allurai, an yi sha kamsar, an sha syrup, an yi wane wane, amma duk a ƙarya ce wai zuzuzu. Sai a taji ce a ku kyale shi, ya san abin da yake yi shi, ai saboda ya san maganar da ya taɓa yi wa zuzuzu. Zuzuzu da aka je a kawo zuzu, aka dandaka zuzu, ya ce aka kawo man shanu, aka cuɗa, ya ce to wannan za a rika shafa, ya ce to na gode na gode, shi ya san ya ce. Sai su a fadawa suna mamaki, yanzu ku alayi yanzu shafa zak, na ce ku kyali, ya san abin da shi ne, sai ya ɗauko ƙinƙisar, ya ce ni ne nan, ni na jawo kaina wannan, ni ne na taɓa ɗaukar zuzuzu, na ce wannan kuma mai Allah yake nufi da shi, shi ba kyau ba, shi ba ƙanshi ba, shi ba wani abu ne mai tamani wanda ko in an tara su da yawa aka sayar za a samu kuɗi, ko wani shi ba ci ake ba, me amfaninsa. To saboda Allah ta'ala ya nuna min ƙudurarsa, ya nuna min amfanin kowane irin abu Allah ya halitta, yana da muhimmanci kuma yana da amfani. Ba haka kawai Allah ta'ala ya halicci, Allah ta'ala baya halittar abubuwa da wasa, ma khalaqana samaa'a wal arda wa ma bainahuma laqibi ma khalaqana samaa'a wal arda illa bil haqq. Allah baya halittar samai da ƙasa, da halittar sai saboda gaskiya, ba dan wasa, kowanne abu akwai amfanin sa, sai dai in ranar abin ne bata zo ba, shi ne za jama'a kowa da ranarsa, kowa da ranar, komai da ranarsa. Ai akwai makin da aka sa wannan suna, komai da ranarsa. Saboda haka yadda wahayi ya karkasa kenan, shi kuma wahayi na Annabi sallallahu alaihi wasallama iri-iri ne, akwai wanda zai zo masa kamar dai yadda ake kada ko jiniya haka, ko ƙararrawa, to haka yake zuwa masa, ƙara ce kawai, amma ƙarar zai iya tsuntar ya fahimci abin da ƙarar take nufi. Kamar yawancin masu bushe-bushe da kaɗe-kaɗe, ai a kiɗan akwai abin da suke faɗa, wanda ya sani in ya ji to zai gane abin da ake faɗa. To hakan nan wahayin yakan zo, wani abu zai zo kamar kiɗa ne, amma kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya rike abin da ya faɗa, sai ya fahimta. to irin wannan wahayin yace ya fi shan wahala don zai zo kaman wani dutse aka ɗauko aka ɗora masa. Saboda haka nema idan mala’ika ya bashi sai a ga kawai gumi ya keto masa kai ka cewa to kaman wanka yake aka fara marwa. Ce to duk a wahayi duk yanayin wahayin da yake zuwa mini to wannan duk ya fi wahala. Akwai kuma wanda mala’ika ne amma zai zo da siffar mutum, wani lokacin ya san mutumin wani lokacin bai san shi ba, kamar yadda yake yawan zuwa da dahiyatul kalbi. Wani sahabi yakan zo da mala’ika Jibril yakan zo da siffar dahiyatul kalbi, mutanen kuma ya zo da siffar ba a san kowa ya ga shi dai mutum ne da ganinsa ba a wahalce yake ba, da tufa mai kyau mai tsafta, amma kuma babu wanda ya san shi daga cikin mutanen da suke zaune. Kamar wanda ya zo da hadisin nan dogon hadisi wanda ake cewa hadisin mala’ika Jibrilu ko hadisin sayyidina Umar, mutumin da ya zo mai kyakkyawar sufa mai baƙin gashi yana ƙyalli ana mamakinsa, ba wanda ya taɓa ganinsa, ya taho kuma tunkan-tunkan bai zame ko ina ba sai gaban manzo sallallahu alaihi wasallama ya durƙusa ya jingina goyoyinsa da goyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ɗauki hannayensa ya sa a kan cinyoyinsa. Suke tambayar su cewa ma huwa al-islam, ba sani ko shi ne na farko sai yau kwakwalwata ba me musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace eh kai gaskiya. To har dai zuwa ƙarshe ba wai hadisin nake so na kawo, wannan shine ke cewa hadisi na mala’ika Jibrilu, wanda a ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallama bayan mutumin ya tashi ke cewa kun san ko wannan kowaye, suka ce ai ba mu sani ba, walan ya'rifu minna ahad, babu wanda ya san shi, shi ai mala’ika Jibrilu ne ya zo don ya nuna muku yadda rabe-raben addininku yake. Akwai imani, akwai musulunci, akwai ihsani. To wannan ya zo ya rarrabe muku don saboda ku gane imani daban, musulunci daban, ihsani daban. Halatul a'rabu amanna, larabawan ƙauye sun ce mu muminai ne, mun yi imani, sai Allah ce a'a. Walakin ƙulu a salamna, ku dai ku ce musulmi ne duk tukuna har yanzu ba ku kai wannan matsayin na imani ba. Walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum, har yanzu maganar da ake yi imani bai shiga zukatanku ba, kuna nan a musulmi tukuna. Wannan zai nuna maka musulmi daban, mumini daban, sannan kuma muhsini shine kololuwa. Kuma kowanne a wannan hadisin an nuna irin aikinsa, ga aiki irin na mumini wanda ya mayar da shi mumini, ga aikin musulmi wanda shi ne ya mayar da shi ya zama musulmi, ga aikin muhsini wanda shi ne ya samu promotion ya tayi daga musulmi ya koma muhsini. To saboda haka wannan shi ne rabe-rabe na wahayi. Wani lokacin wahayi zai zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama a rana wacce ake tsananin sanyi, amma saboda wahalar wannan sako sai a ga kawai gumi na keto masa. Saboda haka yakan zo masa da irin wannan siffa ta mutum. Wani lokacin ma sahabbai sukan ga mutumin, to daga nan kuma wannan shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan karbi wahayi, kuma wannan shine rabe-raben wahayi. Wahayi na farko dai wanda galibi ake karba shine kamar ilhama, kamar wanda muka faɗa, وأوحينا إلى أم موسى أن ربي muka yi wahayi zuwa uwar annabi Musa ki shayar da shi shi wannan yaro sai za ki fita alai fa alki filiyam amma in kika ji tsoro ki jefa shi a cikin kogin Nil wannan wahayi ba mala'ika aka aika mata ba wahayi ne na ilhama wa auhayna ilan nahli an ittakhizi min jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rifun shi ma wannan wahayi cewa mun yi wahayi zuwa zuma kudan zuma ani takizi min jibali binta kiriki gidaje daga kan isatuwa minal jibal daga kan duwatsu wa min ash-shajari da kuma kan bishiyoyi wa min mai arshu da kuma guraren da mutane sukan gina ai akwai irin su amya da aka safo da amya na ce hanya abinda ake sawa zuma ya zo yi ya sa zuma a ciki ko shine amya yanzu mutane ce hanya ma ko auniya to ka gani ai Allah da bangari bamba Allah daya gari ma go to saboda ku mun sai da ce amya amma mu anan nan ce ko hanya ma ake shani a nan kasar kan aimakon amya din hanyar zuma sai akwai rakuwa ko da akwai waka ta gudun duniya na amatu kaman su akwai zuma akwai rakuwa wato na kan kawo a nan ne ita kaɗai ce kawai waƙar da cin waƙar dubinnai ko kwance dubu a bata ne dubu ɗaya wacce zan ce na yi sai da ke ɗaruwa wacce na kwaikwayi wani asalin waƙarsa ni duk waƙoƙina kawai salona ne kawai ni ba na sauraron kowa ba na kwaikwayon kowa to amma sai na ga dakta Aqilu Ali shi mahaifin wannan ba duk lokacin da zai waka wato sai yi ta yawo da hankalinku kafin yaje ga tafiq din ba zai faɗa ba sai ya fa wajen rabin kasidar to ni ma haka ne a wannan wakar sai ne wajen rabin kasidar ko ina ta yawo da hankalin mutane abinda zan faɗa din nan fa yana da amfani ka zaga amma har yanzu ban fada ba ya kamata ka samu wannan waka ta ita ce kade na kwaikwayi shi doctor mahaifinka ce amma duk kowace ka gani wannan kawai ina ne kawai style ina ne ba a wajen wani naji ba to anan na kawo rakuwa ita ma wata irin zuma ce amma ba ta ko an san ta wanda suke zuwa gona sun san me rakuwa na kan kwatanta da abin wanda if wani kaga zuma ta fi rakuwa amma kuma duka ɗanɗano za ka ji kamar iri ɗaya ne to zuma kuma da kuni da zuma kaga su ma duk wannan kishiyoyin juna ne irin waɗannan ne suka kawo su amma ban shiga topic ɗin ba to wannan shine yawo da hankali to saboda muna yin magana ne a kan yadda rabe-raben wahayi yake kuma mun ce har yanzu akwai wahayi na ilhama yawancin za ka kamar irin su gara wannan jirin take duk ilhama ce zuwa abu ne na ilhama Allah ne da ya sa musu irin wannan ilhama din to sai kuma waka zalika ya rasulullah kamar irin yadda muka yi aike zuwa ga annabawa manzanni waɗanda suka gabace ka musamman waɗanda muka faɗa ɗin nan kana tare da su ulul azmi guda hudun annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa da annabi Nuhu to yadda muka yi aike zuwa gare su da sauran annabawa irin su annabi Salihu annabi Shu'aibu da haka kai ma muka yi aike zuwa gare ka yadda muka aiko annabawa zuwa mala'iku zuwa gare su haka kai ma muka aiko mala'iku zuwa gare ka mun aiko su ne da abubuwan da zai zama alkhairi ga halitta gabaki daya ko da yake kowanne su mun aike shi ne zuwa garin su zuwa kabilar su zuwa kauyen su amma kai mun aiko ka ne ka fatan linnasi bashiran wa nazira walakin na akasaran nasu la ya'lamu kai mun aiko ka ne gaba daya ga halitta gabaki daya duk fa da mutanen su da aljanu su annabin mutane ne annabin aljanu ne annabin tsuntsaye ne annabin dabbobi ne annabin kowa da komai ne hatta ma mala'iku akwai maganar take cewa an aiko shi har zuwa ga mala'iku ma har zuwa ga annabawa su kansu annabawan su ma sun zama annabawan ne kafin ya zo su wato za ka ɗauka su ba annabawa ne riko suke kowane annabi a zamanin sa riko aka bashi na annabtaka temporary offer aka bashi ba permanent ba shi kansa bai san cikakken annabi bane sai in ya ga ya mutu to sannan ya tabbatar ya mutu yana annabi amma a san da yake da rai kowane dan mutsi ya ji to sai ya tsammanin cewar annabtaka ta zo karshe kila annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa zakar Allah mithaqan nabiyya lama atinakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minun nabiyyi wa latansurunna qala aqarrtum wa akattum ala zalikum idh qalu aqarna qala fashhadu anna ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiquna ka ambatawa mutanen ka ya rasulullah yayin da a kazana muka riki alkawari daga annabawa alkawarin da muka karba cewa lalle idan ya kasance kuna tsaka kowannen ku anan yana tsaka da cewa annabi ne shi yana yin aiki irin na annabtaka yana isar da sakona katsahan rana tsaya kawai sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun wani annabi ne musaddiqun limama aku yana gaskata abin da yake hannun kowane annabi to ai da man nasa ne to idan wannan annabi ne wannan sufa ya bai la tuminun nabi wala kansa lalle za ku yi imani da shi kuma ku taimaka masa saboda duk wanda ya kasance yana annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a zamanin sa automatically ya zama murabus to tunda ya zama murabus ya dawo kamar sauran mutane to me kuma next shi kuma fice ashhadu an la ilaha illallah ya rasulullah wa ashhadu annaka rasulullah sai ya yi imani sai ya saba imani imanin da ya yi wancan ba ingantacce ba ne Allah ba zai rufe ganin tsuntsunsa ba sai ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don a nuna maka matsayinsa bayan wannan kuma bayan da tunin nabi lalle za ku yi imani da shi kuma lalle ku taimaka masa ya yi nasara a saƙon nasa kana Allah ta'ala ji a qarartum kai annabi Adam ka yadda da haka annabi Ibrahim ka yadda da haka annabi Musa annabi Isa ka yadda a qarartum kalu a qarar dukkanin su 1224 ko kuma manzanni 313 kun yadda eh mun yadda to shi ginin to ba haka kawai da bagas sai an taba shaida tukunna fashahadu ku yi shaida ina mala'iku ina duk halittun da suke a wannan lokacin da ku yi kun sheda akan wannan magana duk lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a zamanin kowane annabi automatically shi ba annabi bane yayi murabir yayi wato resign post resignation yayi wato yayi retire ko kuma resign na dole duk kun sheda suka ce sun sheda mala'iku sun sheda ceto nima in ji Allah subhanahu wa ta'ala nima ma'akum mina shahima da ku ina da cikin masu sheda ceto aishi ba wannan ba tukunna faman tawalla ba'da zalika duk wanda ya ware wannan annabawan fa ake gaya fa tsakuwa ake taunawa banda na ce ku kuma aya ai ka san kuma sai dai ta shaba kanta ba faman tawalla wanda duk ya ware wannan alƙawari ba da zalika bayan an kulla shin nan ko ulaiku humul fasiqun haka yake wannan shine addini afa gairi addini lai sababuna to wani addinin kuke nema ba na Allah ba in dai addinin Allah yake haka yake walahu asalan man fis samawati wal ardi tawan wa karha shine wanda duk wanda yake sama da wanda yake kasa biye musulunci ya miƙa wuya gare shi tawan yana so aukaran ko yana ki to wannan shine matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan sune annabawa amma duk gabaki ɗaya ga yadda suke ruko suke yi kowane annabi a zamaninsa tamfurare kofa aka bashi kowane annabi tamfurare kofa ne ba zai zama permanent ba unpensionable sai tukunna wato ya mutu tukunna to sannan ne ya tabbatar eh shi annabi amma a kullum idan dinansa a buɗe suke kullunsa a buɗe ta ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai kullu tanan ne ko tanan ko tanan ko tanan duk sanda ya zo to ya tabbatar shi ya kai daga annabtaka shi ba annabi bane ya zama common part in an ga dama ai ana iya sha murabus to shine Allah yake to kaman yadda muka aiko maka dinnan to haka kaman yadda muka aika wa'ancan annabawan tun kafin ka zo wanda duk kowanne ruko yayi annabi Adamu da ake cewa babanka ne ruko yayi maka kowanne ruko yayi kowanne rukon ƙarya yayi kowanne kantoma ne ba wai na daddan shugaba bane kowanne nadin sa temporary ne temporary kofa ne to saboda haka hakanan muka aiko gare ka wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina muka aiko ruhi ne ruhi shine qur'ani ba kun tadari mal kitabu wal iman da can kafin a aiko maka wannan littafi baka san me littafi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba karatu ba kuma da aiko man littafin mu'jiza ce kawai wanda baya rubutu baya karatu kuma sai gayi da littafi wanda za a yi musu wannan mutum an sani cewa bai san komai ba amma wace ya fito muku da littafi an buga shi wannan ni ne in rubuta shi ai kaga za a yi musu ko za a yi jayya to in ku tabbata kuma shi ya rubuta din kuma fa to ya zama wata karama ce kenan ko in annabi ya zama ya zama mu'jiza shine ma kun ta tadari min kabali min kitabin wala taqutuhu bi yaminik baka taba rubuta shi da hannunka ba ma shi ma wannan tafi to saboda haka aka zo masa da ruh wato rai min amrin minna ko wa kadhalika awnaika ruha min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman haka wa tafasil na shari'a baka san su ba amma kowanne annabi mu'mini ne kowanne annabi kafin a aiko shi annabi da bayan an aiko shi kowanne mu'mini ne abinda ake nufi cewa baka san imani baka san rabe-raben imani da hukunce-hukuncensa da kuma shari'a ba sai a yanzu da aka saukar maka da wani tafi al-Qur'ani walakin ja'alnahu sai dai mun sanya shi al-Qur'ani ya zama nuran haske na habibihi man nasha min ibadina mun rika shirirwa da duk wanda muka ga dama daga cikin bayinmu duk wanda kaga ya shirya Allah ne ya shiryar da shi saboda albarkar hasken al-Qur'ani duk wanda ya ji al-Qur'ani ya gaskata Allah ne ya ga dama wadanda za a gani cewa duba mutanen nan larabawa ne ƙura'an nan ya gagare su fasaharsa balagarsa ba da tarihinsa da komai duk ya gagare sun kasa kawowa ko ɗaya daga cikin irin abubuwan da ya kunsa sun kasa su zo da shi imamin musulmi wani abu ma kowane irin abu ma shi kenan zo da shi nahawunsa ne balagarsa ce badi'insa ne ba da labarinsa ne na gaibi sun kasa fatu bi ashari suwarin mufatarai zo da hudi Allah ta yi to ku zo da sururi guda goma irinsa za ku kuma ku kago suka kasa fatu bi suratin min misri sura ɗaya to suka kasa bishai'in suka kasa suna kuma takama da fasaha saboda haka wannan ita ce mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko al-Qur'ani gashi fa larabci ne fa harafan nan fa su ke nan fa guda 28 abajar da hawa za kalamu na safa a karasa da takar da kasha da su aka rubuta Qur'ani amma suka kasa harshen su ne kuma a sannan da shi ake takama wajen rubuta waƙoƙi wajen yin hudubobi suka amma duk sun kasa wa innaka to ga wani kuma tabbaci duk wani abu da mutane za su sa wani shakka a game da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karshen ayar da ya kareta wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wallahi kai ya rasulullah wallahi sai ka shiryar ko kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici wayansu ai sun ji an ce kamar ayar da na kawo dazu da take cin kasas wace take cewa innaka la tahdi man ahbabta ba za ka shiryar da wanda kaga dama ba wanda wanda kake so ba walakin la yahdi man yasha Allah ne ke shiryarwa da wanda ya ga dama wa huwa alim bil muhtadi sai ce to ai kun ji shi Allah ba komai bane ba zai iya shiryarwa da kowa ba to ga rantsuwar da Allah ta'ala yayi da kansa Allah ko bai rantse ba gaskiya ya faɗa wa manasa da kuma Allah kila waye yasu Allah gaskiya a maganarsa to saboda kai ce to lalle sai ka shiryar zuwa tafarki as-sirati mustaqim tafarki madari wanda yake miƙaƙƙi to ta ƙarko wani ya taba da'awar irinsa ne kamar an tambaye Allah to wanne ne tafarki miƙaƙƙi sai Allah ce siratin lahi lalle lahu siratin lahi shi ne tafarkin Allah wannan Allah tun da allolin ga su nan da yawa ko? sai Allah lalle lahu wanda lahu ma fi samawa to ma fi al-ardi nake nufi tafarkin Allah wanda sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsa nasa ne, shi ya halice su, bayinsa ne, kuma sannan mulkinsa ne, shi yadda ya ga dama da su. Kuma ba a taɓa ji wani ya yi kilimin ko ya halici kuma abin da ya kai kuma ko fiti-fiti ko abin da ya kai sauro ba, ko abin da ya kai kwayar ko mayya ko kwayar gari, har yanzu ba a taɓa ji ba. Ala ilallahi tasirul umur, duk al'amura gabaki ɗaya za su koma ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne yake da sai, shi ne yake da hujja, shi kaɗai ne ya yanke hukuncin yaya za a yi da dukkan al'amura ɗin. Mala'iku ne, mutane ne, aljanu ne, shaidanu ne, tsuntsaye ne, ruwa ne, bishiyoyi ne, ƙasa ce, ko mene ne, duk gare shi za a koma. Baka taɓa ji wani ya ce za a dawo gare shi ba, ka taɓa ji? Kuma duk abin da suka yi shi za a bin. Yanzu in ka duba hayaniyin da ake a duniya na karatu da ba na karatu, duk wannan fa gaba ɗaya abin da aka tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshe wannan duniya da duniyoyin ma da baka san su ba, duk gaba ɗaya fa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala za a koma. Akwai ranar da zai zama ba kowa, ba mai ikon ya ɗaya kansa sai shi kawai. Limanin mulkul yau, kuma yanzu zuwa a tsoron gafir a yau, kuma waye mai mulki? Shiru za ka ji shiru, waka sha'atun asawatu, duk murya ta yi shiru, fala ta samu illa hamsa, in banda wani su in an taru ina haka ko ba a magana sai ka ji wani kaman hayaniya a can ƙasa-ƙasa, to sai wannan kawai, ba wanda ya isa yake komai. Ya yi kiran yau ko mulki na waye shiru, sai shi da kansa ya amsa kansa, lillahi alwahidul qahhar, ya tabbata ga Allah wanda shi ne alwahid guda ɗaya alqahhar, wanda kuma ifi ƙarfin kowa da komai. Wannan shi ne ƙarshen ita wannan sura ta shura, a warshe dai ayunta 50 ne, amma tunda hamim aya ce, ayin sun ƙaf aya ce, to yiwuwa a samu a wa'in sura waye sun fi haka. Mun karanta waka zalika auhayna ilayka ruhan min amrina har zuwa ƙarshe din nan, har yanzu ala ila tatil umur, aidu mun karanta daidai ko? Duk wanda ya ji wata kalma ba a faɗa ba, tun da yake ba komai ne a hannuna ba, kamar yadda mai jan baƙi yake, to saboda ko da jiya saboda na ina sauraro sai na ji wata kalma jiya ban faɗe ta ba, wannan mushfiki na, amma na faɗi fasara shi ne nake cewa ko an ji wani abu, kuma ballan na haka nake shamfiyo, kamar yadda na gaya muku kamar ma abin baya kaina haka saboda rashin bacci da gajiya. To saboda haka wannan aya da muka karanta wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta daribal fiha wal iman, imani tafasir duk mun fassara wannan ko, walakin ja'alna nuran nahdi bihi man sha min ibadina, mun sanya qur'ani don haske ake shirewa da shi, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratin ladina huma fi ala ilallahi tasilu umur. To waɗannan su ne, wannan ayu ne kamar guda biyu ne kenan ko, to su ne mantuwa, kowace irin mantuwa, mantuwa ta karatu, mantuwa ta yau da kullum a al'amura a kan nan, mantuwan nan kashi-kashi, amma shi ga ya mantuwa da kuma mutum ya zama mai niyya kasan muna da abin da ake cewa niyya, in banda a tsangaya babu inda ake da niyya, maganin niyya. Niyya wato kasance, wato ka zama mai kwazo duk abin da za ka yi ba kasala, komai ka yi wannan 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 kai wandai. Shi ne mutane irin wannan rashin niyya din, rashin kwazon, shi ne abin da mutane suke kara da shi a zamanin yanzu. Mutum ya zama mai niyya, ya zama marar mantuwa, duk abin da ya ji ko ya karanta ko ya gani ya riƙe, ya zama kuma mai tashi mai tsayawar dare. Duk wannan ta haɗo irin waɗannan, wata ina kiran wa'annan ayyamul layli, wata ina kiran su niyya, wata ina kiran su mantuwa. To duk maganin wannan abin ne, yadda ake yi ranar Juma'a kafin rana ta fito ake rubuta su, za a rubuta. Amma abin da za a yi rubutun da shi shine hadda zuma a ciki da ma'ul wardi da za'afaran. Su kenan, akwai wanda ya san takardar aina kai wani kasu ta san takardar. Su kenan abin da ake rubuta. To da su ake, su ne za a cuɗe su gaba da sai su zama tawada. To sai a rubuce waɗannan ayoyi da su ranar Juma'a tun kafin rana ta hudu, kuma sai a wanke a sha sai wata Juma'a, a yi kamar Juma'a uku. To insha Allah za ka ji ka daina mantuwa, ka zama mai kwazo da jin nishaɗi lokacin yin ibada, za ka kana tsayawar dare. Abin da ya shafi azumin nan irin na nafila kana yawan yi, kuma ka zama kuma har yanzu mai riko da addini sosai, tana da muhimmanci kwarai. Wannan abubuwan da aka karanta din nan lallai yana da muhimmanci. Wannan wa'annan ayoyi za ka gane cewa Qur'ani ba wai warakacce kawai ba, ba ma hasken ne kawai ba, ba albarkacce kawai ba, a'a har yanzu kuma rai ne. To da duk mutumin da kaga cewa wai ba shi da lafiya, amma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam amma cewa Qur'ani bi warkar da shi, to a duniya ku to babu abin da zai warkar da shi. Duk wanda Qur'ani bai ishe shi ba, to ba abin da zai ishe shi. In ku Al-Qur'ani rai ne, to ba su yadda za a yi zama cewa ba ka da lafiya kawai ba, rashin lafiya ba mutuwa kai ba. Wanda Qur'ani yana nuna cewa in mutuwa kai inda za a sami yaƙini, a rubuta wata aya ta Qur'ani ka sha, to sai ga ran ya dawo. Don saboda Qur'ani rai ne, saboda ka a duk wani abu da ake yin magani da shi, to babu abin da ya kama kafar Al-Qur'ani. Saboda ka babu wata cuta kamar irin da irin kan jauziya yake faɗa, babu wata cuta da za ta gagari Al-Qur'ani. Ta yaya za a ce a samu wani abu wanda zai gagari zancen Allah? In an samu boka zai yi surkulle, surkullen ya yi tasiri. In za a yi sassaƙo wani itacen bishiya ya yi tasiri, to ina kuma ga maganar Allah Rabbul Izzati? Lau an zana hazin Qur'an ala jabal, da za a ɗauko Qur'an a sa shi, in ji Allah fa wanda ya yi Qur'anin ya yi dutsen, da dutsen kawai sai ya riddige ya dawo gari. Kashi an mutu sabbi an min kake tilla. To sai ga wacce cuta ce ta wurinta ya kai ta wurin dutse, wacce ƙwayar cuta ce, wani bakatariya ne ko wani germs za a ce, ko kuma virus wanda za a ce ƙarfinsa, taurinsa ya kai taurin dutse. To saboda in ka ga ka yi amfani da Al-Qur'ani baka warke ba, ko ba samu biyan bukata ba, daga wajenka ne, amma ba daga wajen Qur'ani ba. Za mu ci gaba da kawo fa'idoji irin na Al-Latifu, amma saboda lokaci nan za mu mun zo kan gaba, mun zo sura, sai mu dakata a yau. Abubuwan da muka karanta Allah ka ba mu lada.
Amin.
Wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana.
Amin.
Da waɗanda suke wannan guri da waɗanda suke sauraron mu Allah ka yaye musu abin da yake da musu.
Amin.
Kuma ba su a cikin falalar ka abin da yake suke nema innaka ala kulli shay'in qadir.
Amin.
Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar.
Amin.
Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى.